الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ويا اخوانا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دائما تذكر في قليل مسكين da wannan haɗuwa tamu a wannan masallaci mai albarka, masallacin karantarwa da ilmantarwa da tarbiyya, masallaci wanda yake da tasiri babba ba a cikin garin Gombe kadai ba, a duka nahiyar mu ta Afirka. Ina matuƙar farin ciki ƙwarai da gaske don cewa an sanya wannan zama namu tsakanin magriba da isha'i a wannan masallaci. Na yi farin ciki ƙwarai da gaske samu haɗuwa da ɗan uwa Malam Bello. Ba sai ina muku bayanin sa ba, sai dai in ji bayanin sa ga wajen ina san su saboda Allah. Mutum ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace shi da tawalu'u da sanin kibar malamai da ɗaliban ilimi. Mutum ne da yake son alkhairi ga dukkan ƴan uwansa musulmi. Ina masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya da nisan kwana. Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci rayuwarsa da ta zurriyarsa. Allah ya ji ƙan iyayensa. Allah ya kai rahama kaburburansu. Ubangiji ya haskaka musu makwantansu tare da ƴan uwansa malamai na wannan jiha wanda tana ɗaya daga cikin jihohi da hasken ilimi yake yaɗuwa daga gare ta zuwa sauran jihohinmu na ƙasar nan har ma ƙasashen waje. Kowace jiha daga cikin jihohin Najeriya, musamman Najeriyan mu ta arewa, akwai wato gwargwadon kasan gudunmawa da take bayarwa wajen tarbiyya da ilmantarwa. Wasu suna can a ƙoluwa, wasu suna bin su a baya har zuwa na can ƙasa. Jihar Gombe tana ɗaya daga cikin jihohi da za ka sa su a sahu na farko wajen haskaka al'umma saboda arzikin ƴan uwa malamai ɗaliban ilimi da Allah ya ba su masu ƙoƙari da hazaƙa wajen karantarwa ba dare ba rana. Babu shakka wannan abin a yaba ne, kuma mutum zai yi farin ciki ƙwarai da gaske ya gan shi a irin wannan wuri tare da ƴan uwansa ɗaliban ilimi masu karantarwa masu wa'azi. Ɗan uwa Dr. Abdullahi Lamido ya roƙe ni cewa a wannan zuwa da za mu yi a samu lokaci a yi muhadara tsakanin maghrib da isha'i a ɗaya daga cikin masallatanmu na wannan jiha. Na ansa wannan gayyata duba da cewa na kwana biyu ban shigo wannan gari ba, sannan kuma akwai shauƙi na in ga na haɗu da sauran ƴan uwana ɗalibai da sauran ƴan uwana musulmi na wannan gari domin tattauna al'amarin da ya shafi addini, ya shafi rayuwar mu ta nan, kuma ya shafi rayuwar mu ta lahira. Babu shakka ɗan uwa Dr. Abdullahi Lamido ya yi kyakkyawan zaɓi na kawo wannan matashiya it'amun fi yawmin dhi masghaba, ciyarwa a wani ne mai tsananin yunwa, a matsayin matashiyar da za mu tattauna a kanta a wannan zama namu insha Allah. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya bamu wannan dama muka samu halartar wannan wuri a wannan masallaci mai albarka a wannan dare na Asabar, a wannan dare na Lahadi, yammacin Asabar. Yau muna biyu ga watan Safar hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1445 wanda kuma yayi daidai da 19 ga watan 8 shekara ta miladiya 2023 wannan matashiya kamar yanda kowa ya fahimta ya gani a rubuce cewa an dauko ta ne daga wata aya daga cikin ayoyin suratul balad suratul balad daga cikin surorin da Allah subhanahu wataala ya saukar a cikin garin Makka Allah subhanahu wataala a cikin ta yayi magana akan ciyarwa ubangiji yake cewa falaqtaha bal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maymana Allah ce falaqtaha bal aqaba me yasa bai ketare hanya mai wahala ba wama adraka mal aqaba me yasanar da kai abinda ake cewa hanya mai wahala fakku raqaba yan tawiyayi bawa ko baiwa aw it'amun fi yawmin dhi masghaba ko kuma ciyarwa a wani yini ma abocin yunwa mai tsanani yatiman dha maqraba ga wani maraya ma abocin kusanci aw miskinan dha matraba ko kuma mabukaci ma abocin talauci thumma kana min alladhina amanu sannan ya kasance daga waɗanda suka yi imani wa tawasaw bis sabri yayi wasici suka yi wasici ga junansu da haƙuri wa tawasaw bil marhama suka yi wa junansu wasici da tausayi da rahama Allah subhanahu wataala ya ce ulaika ashabul maymana waɗannan su ne ma'abota hannun dama wato su ne 'yan aljanna a cikin wannan sura kamar yanda kuka sha ji Allah subhanahu wataala yayi bayanin irin manya-manyan ni'imomi da yawa dan adam ya masa ni'imomi manya-manya wanda ya ambata a cikin wannan sura ni'imar idanuwa guda biyu da ni'imar harshe da ni'imar labba wanda da su ne yake sarrafa wato miryarsa ya fitar da bayani Allah subhanahu wataala yayi wa dan adam kuma bayanin hanyoyi guda biyu ya nuna masa hanyar alkhairi da kuma da hanyar da take ba ta alkhairi ba to anan ne ubangiji subhanahu wataala ya kira ya kara kwadaitar da dan adam cewa ya tsaya ya dage akan ayyukan alkhairi da gyara kansa da taimaka ba wasu su ma su gyaru Allah ya ce falaqtaha bal aqaba me yasa wato bai ketare hanya bai wahala ba domin dan adam Allah subhanahu wataala ya gaya wa a cikin wannan sura cewa yana cika baki yana cewa ahlaktu malal lubada na kashe maduɗiyar dukiya wato na kashe kuɗi mai yawa yana alfahari da irin kuɗin da ya kashe wajen raya wato wajen kyautata rayuwarsa gine-gine motoci fankaman gidaje kamfaninnuka ayyuka da yake ganin ya samar wa kansa da irin kuɗi da yake kashewa a wasu hanyoyi daban-daban na ya daɗa kyautata rayuwarsa Allah ce to duk wannan ba shi bane me yasa ba zai ketare hanya mai wahala ba wannan hanyar mai wahala kuma ita ce za ta kai shi ga aljanna duk wani abin da yake yi yana cika baki cewa yana kashe kuɗinsa ai ba anan ya dace ya kashe kuɗinsa ba ya kashe kuɗinsa akan abin da zai taimaka masa don ya samu shiga aljanna amma dan ya kashe kuɗinsa a cikin abin da zai gyara rayuwarsa ta duniya kadai wanda ga rayuwa ce taƙaitacciya mai gajeren zango ya bar abin da zai taimaka masa a rayuwarsa ta gaba ai wannan ba abin yayi alfahari bane ko ya cika baki falaqtaha bal aqaba me yasa bai ketare hanya mai wahala ba Allah ya nuna cewa hanyar shiga aljanna hanya ce mai wahala sai mutum ya yaki zuciyarsa ya yaki san ransa ya danna kwaɗayinsa sannan ne zai iya ketare wannan hanya ya samu shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa huffatil jannatu bil makarih wa huffatil nar bil shahawat an kewaye aljanna da abubuwan da rai baya so sannan an kewaye wuta da abubuwan da rai yake so, abubuwan sha'awa, abubuwan da rai baya so, galibi shi zaka samu abinda Allah yake so ne, sannan kuma yin sa shi zai kai mutum zuwa ga aljanna. To wannan hanya ce ba kowa yake iya ketare ta ba, sai mutumin da ya yaki san zuciyarsa, ya yaki shedan, ya ciyar da dukiyarsa a inda Allah subhanahu wata'ala yake so, a hanyoyi na alkhairi, hanyoyi na kyautatawa, hanyoyi na dadadawa ɗan uwansa. To Allah subhanahu wata'ala dan ya nuna mana girman wannan hanya da kuma darajarta da kimarta, sai ya ce wa ma adraka mal aqaba, me ya sanar da kai abinda ake kira hanya mai wahala. Wannan wani usulubi ne, salo ne na Larabawa da Alkur'ani ya zo da shi, wanda zai jawo hankali don a nuna maka wato girman al'amari yadda yake, sai a kawo shi da irin wannan siga. Ya aka yi kasan me ake kira al'aqaba, hanya da take mai wahalar ketarewa, wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci dukkan wani mai dukiya ya kutsa ya ketare ta, duk a irin yanayin da ake ciki ana ha maza ko ha mata. Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kawo wasu hanyoyi, wasu abubuwa da su suke taimakawa a ketare wannan hanya mai wahala zuwa ga aljanna. Ya ce fakku raqaba, yanta wuyaye, ana nufin yanta baiwa, bawa ko baiwa, a cire wato mutum daga kangin bauta ta wani zuwa ga yanci na rayuwa. Sanin kowa ne cewa tunda musulunci ya zo, ya samu Larabawa suna da al'adar bautar da junansu da bautar da wasu, yayin da aka yi fada ko ba a yi fada ba, in suka samu suka ribaci wasu ƴan uwansu sai su maida su bayi, su riƙa musu hidima, su hana su ƴancinsu. To musulunci da ya zo bai kawar da wannan rana ɗaya ba, domin abin da ya riga ya zama al'ada, ya shiga zuciya, ya yi kakatutu shekara da shekaru a cikin rai, yana da wahala rana ɗaya a tsige shi, a cire shi. Saboda haka sai ya fito da hanyoyi daban-daban wanda za su taimaka wajen a wayi gari babu bawa kuma a cikin al'umma. Don haka aka yi ta kwaɗaitarwa a kan ƴanta bawa. Daga ciki akwai wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala ya sanya cikin lissafin abinda mutum zai ƙetare hanyar wato shiga aljanna, wato hanyar da zai ƙetara ya shiga aljanna, Ubangiji ya kawo ƴanta bawa. Ya ce fakku raqaba, wannan yana nuna wato irin yadda musulunci ya shirya ƴanta ɗan adam, ya shirya ƴanta mutum. Musulunci addini ne da baya so a bar wani cikin ƙangin bauta, a ƙyale wani cikin ƙangin wahala. Musulunci baya son wannan, shi yasa za mu ga dukkan abubuwan da musulunci ya zo da su na karantarwa suna ɗauke da hanyoyin ƴanta mutane da samar musu da ƴanci da fitar da su daga cikin ƴancin bauta. Allah yana cewa wa atal mala ala hubbihi dhawul qurba wal yatama wal masakin wabn as-sabil wasa'ilina wa firriqab. Ubangiji yana fadar aiki na alkhairi da wanda yake yayi aikin da ya tattaro alkhairi daban-daban, yake cewa ya bada dukiyarsa a bisa yana santa ga waɗanda suke makusanta da waɗanda suke marayu da kuma miskinai da wanda yake matafiyi duniyai wasa'ilina da waɗanda suke masu roƙo wa firriqabi da kuma wajen ƴanta baiwa, wajen ƴanta bayi. Haka nan Allah subhanahu wata'ala yana cewa fa idza laqitum alladhina kafaru fa darbar riqab hatta idza asqantumuhum fashuddu alwathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaa hatta tad'a alharbu awzaraha. Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa musulmi muminai cewa idan kun haɗu da waɗanda suke magabtanku kafirai masu yaƙarku, fa darbar riqabi, to ku doki wayaye, hatta idza asqantumuhum, har sai idan kun musu jina-jina, fashuddu alwathaq, to ku tsananta ɗauri, fa imma mannan ba'du, ko dai bayan wannan ku basu wato yanci ku sake su wa in ba fida ko kuma ku karbi fansa ku sake su hatta tada al-harbu awzaraha har lokacin da yaki zai lafa to wannan kwadaitarwa ce akan yan tabayi wanda ubangiji subhanahu wataala ya ambace shi daga cikin ayyuka da za su sa mutun ya tsallake wannan hanya mai wahala Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da Imam Muslim daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man a'taqa raqabatan muslima a'taqa Allahu bi kulli 'udwin minhu 'udwan min an-nar hatta farjahu bi farjihi wanda duk ya yarta wiyaye musulma wato ya anta bawa namiji musulmi ko mace musulma Allah zai yanta kowace gaba daga jikinsa a madadin gabar wannan bawa hatta al-aurasa da al-aurasa wato dukkan wata gaba da take jikin wannan bawa da ya yanta to a madadin ta shi ma Allah zai yanta masa gabobin sa haka nan Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wani bakauye ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya Rasulullah علمني عملا يدخلني الجنة علمني عملا يدخلني الجنة كوي يدخلني الجنة يا رسول الله كسندني وانا ايكي لذني وانا ذي شغدني الجنة سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي لإن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة فقال يا رسول الله أوليست بواحد قال لا إن إتق النسمة أن تفرد بإتقها وفك الرقبة أن تعين في إتقها وأنما قوي يتنبي النبي صلى الله عليه وسلم ينونا مسا أيكي دزي شغل دشي الجنة سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي دشي دند شي وكاي بياني أتقيتي أما كاكا وتنبير كتككيا كاتقيتا أوجن بيانك أما كما تنبير كتافتو كالالا shine a'radta almas'ala yace ka yanta dan adam sai yace kuma ka kwance wuyayi ka yanta wuyayi sai wannan mutum yake cewa ya rasulullah ba abu daya bake nan ka fada ka fadu bi amma kamar abu daya ne itqun nasaba da kuma fakkur raqaba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a'aba abu daya bane itqun nasaba ana nufin an tafarrada bi itqiha ka sai bawa ka yanta shi kai da kanka ba tare da wani yayi tarayya da kai a cikin yanta shi ba wannan shine itqun nasaba ka takaita kai kadai ka saye shi da kudin ka kace tafi fi sabilillah irin yadda sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya da yanta bayi a farkon musulunci yana sayin su daga kafirai masu gidansu yana yanta su to kai wannan shine itqun nasaba fakkur raqaba kuma shine ka taimaka wajen wani ya samu yanci kamar bawan da aka rubuta masa fansa aka ce yaje ya kawo wasu kudade kayyadaddu dan ya samu kansa a matsayin da cikakke to ka taimaka masa har ya samu wannan yanci wannan duk yana cikin fakkur raqaba dukkan wani wanda yake cikin wata damuwar da har ta sa za a tsare shi ko za a daure shi ko za a sa shi cikin wani takunkumi to taimaka masa ya fita daga cikin wannan tsanani yana daga cikin abin da zaka kira shi fakkur raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba ko kuma ciyarwa a wani yini ma abocin yunwa mai tsanani wato lokacin da ake matsananciyar yunwa ka dauki abinci ka taimaka ma waɗanda suke da bukata ka tsame su daga wannan radadin na yunwa zamu yi bayani a gaba me yasa aka kawo maganar yunwa wato yini mai tsanani ciyarwa a kowane lokaci tana da lada a kowane lokaci sawa'un ana cikin tsanani ko ba a cikin tsanani mutum ya dauki abin da ya mallaka na abinci ya bawa mabukata ya taimaka musu da shi wannan abu ne mai kyau kuma musulunci yana maraba da wannan yana kwadaitarwa akan wannan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura suna ciyar da abinci ala hubbihi duk da suna so suna son sa wato suna daukan abincin da suke so ba wanda ya saura ba ba wanda ya lalace ba ba wanda suka ji ya dame su ba suka ce to a dauka a bayar a wanda suke sha'awa suke so suke kwadayinsa sai su bayar gawa ga miskini da wanda yake maraya da wanda yake fursuna Allah ya faɗi waɗanda za a ciyar daga cikin waɗanda za a ciyar ya ce mai timan za maqraba maraya ma'abosa kuma abocin kusanci wato marayan da yake yana da dangantaka da shi mai ciyarwar dan ya samu lada guda biyu lada ciyar da maraya da kuma ladan sada zumunci na dan uwansa aw miskinan za matraba ko kuma miskini ma'abocin talauci duk miskini yana tare da talauci a bisa yadda aka sani talauci anan maskana anan ba ana nufin cewa ba shi da abin yi ba yana iya yiwa miskini ne amma yana da sana'a yana da abin da yake yi na yau da gobe wanda yake kawo masa abinci sai dai watakila abin da yake mallaka ba zai ishe shi a shekararsa ba bai wuce in aka hada masa abin da zai samu a shekara yayi amfani da shi a cikin kwana a cikin wata shida ba ko ya kai wata shida da rabi ko sama ko wata bakwai ko wata takwas wato ba zai kai shi shekara cicicin ba wannan duk ana kiran shi miskini shi yasa malamai suka ce miskini yana iya zama ahsan halan yana iya zama yafi dan dama akan wanda yake alfaqir da sadaqat lil fuqara wal masakin Allah hada alfuqara da almasakin da annuna cewa akwai wani lokaci da miskini yakan zama yana dan dama akan alfaqir Allah subhanahu wataala ya bada labarin mutanen da suke kissar Khadir da Annabi Musa alayhi salam wa amma safinatu faqarat li masakin ya'maluna fil bahr kaga Allah ya kirawo su masakin amma kuma ya ce suna da jirgin ruwa da suke haya da shi a cikin ruwa kaga wanda yake da jirgin ruwa yana haya da shi ko ba na shi bane ya samu sana'a da za ta iya bashi abin da zai ci amma duk da wannan Allah ya kirawo su masakin kaga shi miskini ba shi da wanda baya da sana'a ba taiwa ma'aikacin gwamnati ne yana da albashi taiwa yana dan kasuwa ne yana fita kasuwa taiwa mai aikin abin nan hannu ne yana da sana'a da yake ta hannu amma abin da yake samu ba zai kai shi shekara ba bai wuce ya samu abincin rabin shekara ba ko wata takwas ko wata tara ko wata goma amma ba zai kai shi shekara cicicin ba wanda shi ne miskini fakiri kuma wanda bai zai samu abin da zai kai shi ba wata shida ba kaga ya fi tsanani to anan sai Allah ciki da daraja dan ya nuna maka kalmar miskini din nan takan iya daukan fakiri wanda yake yana kai matuƙa ga talauci wato ya kai ƙasa sosai matraba daga turab ne daga turab ƙasa wato wanda ya kai ƙasa sosai wanda wato kamar wanda yake turmusa jikinsa a ƙasa saboda wulakanta da rashin galihu saboda haka ashe kaga ana iya samun miskini amma wanda yake yana cikin matsanancin talauci musulunci ya kwadartar da mu kwarai da gaske akan kula da marayu da daukan nauyinsu da kula da cinsu da shansu da gyara musu rayuwarsu yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair suna tambaye ka game da marayu ka ce wato gyara musu rayuwarsu alkhairi ne anan sai aka ce islahu lahum khair in suna da dukiya a kula da dukiyarsu ta yadda dukiyarsu ba za ta lalace ba in ma ba su da dukiya to ai abinda zai gyara musu rayuwarsu gyaran rayuwa yana farawa tun daga tarbiyarsu suna kanana a ba su ilimi a ba su kyakkyawar tarbiya sannan kuma a kula da dukiyarsu in suna da ita in ma ba su da ita a kula da rayuwarsu har su zama waɗanda za su iya tsayuwa da ƙafafuwansu duk wanda ya shiga ƙarƙashin islahu lahum khair haka musulunci ya kwadaitar da kula da kyautatawa wato miskinai mabukata a cikin ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idha akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin Allah yake cewa ka tuna lokacin da muka dauki alkawari daga banu isra'il cewa kada ku bauta ba wasu wani ba Allah ba sannan ku kyautatawa iyaye sai ce da makusanta da kuma marayu sannan da miskinai mabukata hakanan Allah ce wa atal bala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakin ya bada dukiyar bisa yana santa ga waɗanda suke makusanta da marayu da kuma miskinai. Haka nan Allah subhanahu wataala yana cewa yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yataama wal masaakin. Suna tambaye ka me ya kamata su ciyar na dukiyar su. Allah ya ce ka ce abinda kuka ciyar na dukiya to ku ciyar da iyaye da makusanta da marayu da miskinai. Allah ya ce wa idha hadara al qismata ulul qurba wal yataama wal masaakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Idan aka zo raban gado makusantan da ba su da gado suka zo gurin raban gado da waɗanda suke mabukata waɗanda aka san su suna nan aka yi raban gado to a san musu wani abu daga cikin abin da aka sa aka bari na gado kuma aka ya musu magana mai dadi. Haka nan Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yataama wal masaakin. Ku bauta wa Allah kada ku hada wani abu da shi. Ku kyautata wa iyaye, ku kyautata wa makusanta, dangi makusanta, ku kyautata wa marayu da miskinai. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da Abu Dawud da Tirmizi daga Sahal ibn Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu, manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ana wa kafilu yatimi fil jannati ka hatain. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ni da wanda yake kula yake daukan nauyin maraya a aljanna kamar haka buki. Fa wa ashara bis sababati rusla, annabi ya nuna da yatsan sa manuniya da kuma yatsan sa na tsakiya. Wa farraja bainahuma, ya raba tsakankanin su wato kusancin sa da ni a ranar alkiyama kamar kusancin waɗannan yatsun ne guda biyu da junan su. Musulunci ya kwadaitar akan ciyarwa, ciyar da abin da kake da shi na dukiya. Mutum ya bada abin da ya mallaka na dukiya, abin da ya mallaka na abinci, ya ciyar da wanda baya da shi, wani abu ne da musulunci ya yi ta faɗaitarwa akan haka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisai da yawa ya yi ta nanata wa sahabbansa wannan matashiya ta ciyarwa da bada abin da mutum yake da shi na raran abincinsa. Za mu ambaci kaɗan daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da suke magana akan ciyarwa, duk da cewa hadisan da suka zo akan ciyarwa suna da ɗimbin yawa. Don mutum da zai zauna irin ɗalibanmu da suke karatu a jami'a za su iya tara hadisan da suke magana akan ciyarwa da irin lada gwaggwaba da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani ga waɗanda suke ciyarwa. Daga ciki akwai hadisin da Abu Shaykh ya fitar a cikin Kitabu Thawab daga Hamza ibn Suhaib daga babansa Suhaib ar-Rumi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Umar ya ce wa Suhaib fika sarafun fi ta'am, kana almanzarancin abinci wato kana yin abinci da yawa wanda yafi bukatarka. Yana tsammanin cewa wannan abincin da yake yi mai matukar yawa yana yi ne domin kansa, domin cin shi da iyalinsa. Sai yake cewa kana wato almanzaranci da abinci. Sai Suhaib yake ce masa naji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khiyarukum man afama ta'am, mafi alkhairin ku shine wanda ya ciyar da abinci. Don haka ya nuna masa wannan abincin ba wai yana yin sa da bukatar sa shi kadai bane, yana yin sa dan ya ciyar da makota da masu bukata. Abdullahi ibn Salam sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa farkon lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo Madina, farkon abin da ya fara jin Annabi yana yi wa mutane huduba akan sa shine bayan da mutane suka taru domin tarbar Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a lokacin bai zama musulmi ba, yana bai hudansa, yake cewa da na kalli fuskar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da bayan mutane sun yi cincirindo akan sa na ganshi lalle daga fuskarsa na tabbatar cewa wannan fuskar ba ta makaryaci bace, fuska ce ta mai gaskiya. Farkon abinda na ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin bayaninsa sai na ji yana cewa ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam. Si farkon abinda na ji Annabi yana karanta wa mutane yayin da ya shigo Madina, yace ya ku mutane afshu salam, ku yada sallama, duk inda kuka ga dan uwanku ku yi musu sallama. sannan yace wa at'imu at'am, ku ci yadda abinci, wato ku taimaka wa wanda ba shi da shi da abinci. Wa sallu bil layli wan nas niyam, ku yi sallah da daddare lokacin da wato mutane suke bacci. Tadkhulul jannata bisalam, za ku shiga aljanna cikin aminci. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nanata irin wannan magana tun daga shigowarsa Madina, ba don komai ba, saboda buƙatar da ake da ita a wannan lokaci na aga cewa an taimaka wa juna, kamar yadda za mu zo mu yi bayani inda lokaci, yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka samu kansu cikin wani yanayi mai tsanani, wanda suke buƙatar su haɗa kansu guri guda su taimaka wa junansu, saboda su fita daga cikin tsananin da suka samu kansu a ciki bayan kafirai sun koro musulmi mutanen Makka zuwa Madina. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da su akan haɗa kai da aiwatar da dukkan wata aiki wanda zai tabbatar da soyayya a tsakaninsu da kuma taimaka wa junansu tare da ƙarfin alaƙarsu da Allah subhanahu wata'ala. Ibn Hibban a cikin littafinsa As-Sahih ya fitar da hadisi daga Aisha radiyallahu ta'ala anha, wadda take yi mana ruwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake faɗar falalar ciyarwa da abin da kake da shi, ko mun ƙanƙantar abin da kake da shi, kada ka rena, matuƙar dai za ka ba wani ya karɓa ya ci ya ji daɗi, to Allah subhanahu wata'ala zai karɓi wannan abin, ko da kaɗan ne, ko da kana ganin ba komai ba ne a gurin Allah komai ne. Yake cewa Annabi, take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yurabbi li ahadikum tamrata wal luqma kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw fasilahu hatta yakuna mithla Uhud. Take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wataala yana rinan dabino kwarar dabino daya kullu ba dai da mutun zai ba fi sabilillah. Allah yana renan masa wannan, kamar yadda ɗayan ku yake renan dan dokin sa ko ƴar tabuwarsa, har wannan abin ya girma ya zama kamar dutsen Uhud. Saboda haka a gurin Allah ba kaɗan bane, matukar dai ka kyautata niyya, ka tsabtace niyya, ka yi dan Allah domin ka samu lada, kakkare da abin da zaka bayar a gurin Allah subhanahu wataala babu kaɗan, matukar an yi domin sa. Annabi yana cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra, hadisin Aisha a cikin Sahihai, Annabi ya ce ku kiyaye wuta, ku kare kanku daga wuta, ko da da tsagin dabino ne, kaga ba ma dabino ba, ko da da rabin dabino ne ka ɗauka ka ba ma wani ya karɓa ya ce ya ji daɗi ya yi murna ya ce Allah ya saka maka da alkhairi, wannan zai iya zama shamaki tsakaninka da shiga wutar jahannama. Hakanan Abu Huraira kamar yadda yake cikin Sahih Muslim ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah mai girma da buwaya ranar gobe kiyama zai ce ya ibn Adam marittu falam ta'udni, ya kai dan Adam na yi rashin lafiya baka dubo ni ba. Allah ya ce wa bawa na yi rashin lafiya baka dubo ni ba, kaga wannan abun mamaki ne, Allah ya ce ya yi rashin lafiya ba a je dubo shi ba, nan da nan bawa ya kidime ya ce ya rab kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, kai ne ubangijin halittu duka, ya zan tafi dubo ka, ya zan tafi dubo Allah. Ya ce amma alimta anna abdi fulan marida falam ta'udhu, amma alimta law annaka udtahu lawajadtani inda, baka san bawa na wane yayi rashin lafiya ba, baka je ka dubo shi ba, da ka dubo shi da ka same ni anan. Ya ce ya ibn Adam istat'amtuka falam tut'imni, kala kaifa utaimuka wa anta rabbul alamin, ce ya kai da Adam na ne muka bada abinci baka bani ba, ce ya zan baka bayan kai ne ubangijin halittu duka, kai ne mai bayarwa kuma ne in baka, wa huwa yut'imu wa la yut'am, Allah shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi, ce zan baka abinci, yace amma alimta anna fulan istata'amaka falam tut'imhu wa law at'amtahu lawajadta zalika indi, baka san cewa wane ya ne muka bashi abinci ba ka hada shi, ai da ka bashi da ka samu wannan a wajena, wato da ni kaiwa ya ibn adam istasqaytuka falam tasqini dan adam na ne muka shayar da ni kake shayar da ni yace ya rab kaifa usqika kaifa asqika wa anta rabbul alamin ya zan shayar da kai alhalin kai ne ubangijin halittu duka yace amma alimta anna fulana istasqaka falam tasqi walau asqaytahu lawajadta dhalika indi baka san wane ya ne muka bashi ba ka bashi ya sha da ka bashi ai da ka samu wannan a wajena to haka nan Tabarani ya fitar da hadisi a cikin Al-Mu'jamul Kabir daga Abdul daga Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyul imani afdal wani imani ne yafi wani imani ne yafi falala mun san imani kamar yadda yake a gurin ahlus sunnati wal jama'a yazidu wa yanqus yazidu bil ta'a wa yanqus bil ma'siya imani yana karuwa yana habaka yana hauhawa da yawan da'ar Allah da mutum zai yi yana kuma ja da baya ya rika tawaya ya rika kasa sai saban Allah da mutum zai rika yi sahabbai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ayyul imani afdal sai yace idkhalus sururi ala mu'min ashba'ta jaw'ata aw kasawta awrata aw qadaita lahu haja nabi yace shigar da farin ciki ga mu'mini ka ciyar da shi har ya koshi ka tufatar da al'aurarsa ka biya masa da bukatarsa alafazin abu shaykh ibul a'mal ila Allah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurba aw tatrudu anhu ju'an aw taqdi anhu daynan nabi yake cewa mafi soyuwar ayyuka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ka shigar wa da dan uwanka mu'mini farin ciki khair wa na musulunci ne yafi alkhairi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif ka ciyar da abinci sannan wanda ka sani da wanda ba baka sani ba to haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ta fadar irin ka da gomashi da lada da kabaki na aljanna da Allah zai ba wa mutumin da yake ciyar da dukiyarsa dan Allah a wannan rayuwa ta duniya a aljanna akwai wasu benayi wanda daga ciki ana gano waje daga waje ana gano ciki Abu Malik al-Ash'ari sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yace liman hada ya rasulullah wadannan benaye nawa ne ne wa aka tanadar wa al-kiyama ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace liman ataba al-kalam wa at'ama at'am wa bata qa'iman wan nas niyam ci waɗannan gidajen benaye Allah ya tanade su ne ga wanda ya dadada maganarsa wato ya rika yin magana mai kyau kamar yadda Allah cewa qulu lin-nasi husna ku faɗa wa mutane magana mai daɗi kana magana da mutane kana tattaunawa da su kana musu nasiha kana musu wa'azi duk a yanayin da kake magana da su yi kokari ka gaya musu magana mai kyau ka gaya musu magana mai daɗi kada ka yi kokarin ka yi magana da gangan dan ka fusata su ko ka tozarta su ko ka tayar musu da hankali yace liman ataba al-kalam ga wanda ya dadada maganarsa wa ata'ama at'am yace yadda abincinsa sannan ya tashi cikin dare yayi sallah mutane suna bacci ire-iren waɗannan suna nan da dama waɗanda suke nuna kwadaitarwa akan ciyar da dukiya haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wato gwaggwaban gata da yake jiran wanda yake taimakawa maraya kamar yadda kuka sani maraya shine wanda ya rasa wato mahaifansa ko ya rasa mahaifinsa wanda ya rasa mahaifinsa namiji ba uwa ba wanda ya rasa mahaifinsa uba domin shine yake samo masa zai kula da cinsa da shansa ko da mahaifiyarsa tana da rai har zuwa lokacin da zai balaga ya kai munzalin karfinsa da zai iya nema wa kansa a wannan tazarar sunansa maraya sunansa yatim amma yayin da ya balaga ya kai munzalin mutum zai iya fita ya yi kwadago ya nema da karfinsa to ba a kiransa yatim a shar'ance ba a kiransa maraya ko da shi zai ci gaba da kiran kansa maraya a ga wani sai ya kai shekara 70 amma da an taba shi ya ce ni fa maraya ne kakku matsa mun ni maraya ne to kaga a duniya ba wanda ba maraya ba duk nan damu marayu ne. To amma ita mace maraicinta yana zarcewa har lokacin da za ta samu miji, ko da ta balaga ba za ta fita daga yanayin maraici ba, saboda tana cikin yanayin da take buƙatar tallafi har sai ta yi aure ta samu mijin da zai kula da ita, sabon matacinta da shanta, da kula da iliminta da addininta da lafiyarta da addininta. To Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar sau tari a lokuta daban-daban akan kula da haƙƙin maraya. Haƙƙin maraya wani abu ne, mun karanta ayoyi a baya da suke nuna wato ciyar da maraya da kula da shi yana daga cikin abin da Al-Qur'ani ya yi ta nanatawa, waliyatama da muka yi ta karanta a baya. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ra'aita allazi yukadzibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatim ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين بكذبي كهية رانا ساكمكوبة كهية رانا ساكمكو كافر تشين ولا بذلك باب رانا الكيامة كوبة يدعك ويتاشي بمتوبة أي حسابي ولا بيفت وانا كافرين دعلا ايتم بيا بكذبان لإيكي كهية رانا ساكمكوبة abinda mai sauraro zai yi tunani ko zai yi tsammani a ce masa shine wanda ya kafirta, shine wanda ya ƙaryata Allah da manzansa, ya ƙaryata ranar alkiyama, su ne mushrikai kafirai, haka zai yi zaton ansar za ta zama. Amma sai Allah ce fadhalika allazi yad'u al-yatim, shine wanda yake tankada maraya daga haƙƙinsa. Sai aka faɗi wani aiki da wanda bai yadda da ranar lahira ba ne yake yinsa. Wato in ka ga musulmi yana irin wannan, to zai ya kamata ya baka mamaki, domin aiki ne na wanda bai yadda da alkiyama ba, bai yadda akwai tsayuwa gaban Allah ba, bai yadda akwai hisabi ba. Musulmi bai yadda akwai tsayuwa gaban Allah, bai kamata a ce ya taɓa haƙƙin maraya ba, ballantana ma ya tankaɓe shi da ƙarfi ya danna wato haƙƙinsa. Sai aka faɗi aiki maimakon a faɗi wata aƙida don a nuna maka girman sha'anin haƙƙin maraya da shiga haƙƙinsa da cin dukiyarsa. Inna allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira. Masu cin dukiyoyin marayu a bisa zalunci, Allah ce suna cin wuta balbal kuma da sannu za su shiga wuta mai tsananin ƙuda. Haka ce cin dukiyar maraya ba ana nufin sai ka ci a cikinka ba, ana nufin duk wani abu da za ka yi ka handa mai dukiyarsa, ka kwace masa filinsa, kwace masa gidansa, motarsa, wani abu da aka bar masa, ka yi yadda aka yi ya zo ya zama naka. Kesa wato masu musamman alƙalanmu da ake ba su rabon gado suna sanya wani kaso sai an ba su wani fasenta cikin abin da za su raba, wallahi suna cikin haɗari. Alƙali a kotu an ɗauke shi ya yi aiki ne a biya shi, wannan aikin da zai yi daman ana ba shi albashinsa ne don wannan aiki, me zai sa a kawo masa rabon gado sai ya karɓi wani fasenti sannan ya yi rabon gado? Ba aikinsa ba ne? Ba shi ne abin da aka ba shi ya yi ba? Saboda haka aka ba shi ba da san ran wanda zai ba shi ba, sai ya zama dole. Wannan cin dukiyar maraya ne ba bisa haƙƙi ba, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan gargaɗi da wannan narko mai tsanani. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin Musnad Abi Ya'la da Mu'jam al-Kabir na Tabarani da Musnad Imam Ahmad, a cikin hadisin Zurarah ibn Abi Aufa daga wani mutum daga cikin mutanensa ana ce da shi Malik ko Ibn Malik, ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man dhamma yatiman baina muslimina fi ta'amihi wa sharabihi hatta yastaghni an wajabat lahu aljanna. Duk mutumin da zai dauki maraya daga cikin musulmi ya dauko shi ya kawo shi ya dauki nauyinsa ya hada shi cikin wato kulawarsa ya ba shi ci da sha har ya zama ya dauke masa wannan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ta wajaba gare shi. Wani mutum kamar yadda yake cikin Musnad Imam Ahmad hadisin Abu Huraira ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka masa ƙiƙashewar zuciyarsa, cikin zuciyarsa tana da tana kaushiyato sau tari baya ga abu ya tausaya da abinda mutane za su gani su tausaya shi baya jin tausayin karansa zuciyarsa ta bushe ya koka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kaswa din sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imsah ra's al-yatim wa at'im al-miskin ka shafa kan maraya ka ciyar da miskini ka shafa kan maraya ka ciyar da miskini dan shafa kan maraya ba wai yana nufin kawai da nemo marayu yana taba kinaya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya samu marayu ya taimaka musu ya taimaka wa mabukata wannan zai samar masa da wato laushi a zuciyarsa da tausayi a zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahihaini ya nuna daidaito tsakanin mutumin da zai kula da mabukata zawarawa ko miskinai ko marayu da wanda zai fita yaki saboda Allah da wanda zai rika azumi ba kakkautawa ko ya ringa tsayuwar dare baya gajiyawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa as-sa'i 'ala al-armalati wal-miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im la yaftur wa kal sa'im la yuftir yace wanda yake kai koho yana kai kawo wajen taimakawa zawarawa da miskinai Allah annabi yace wannan kamar mai jihadi ne cikin tafarkin Allah kamar wanda yake tsayuwar dare ne ba kakkauta baya gajiyawa kamar wanda yake azumi ne baya ajewa arwayar ibn majah as-sa'i 'ala al-armalati wal-miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal ladhi yaqumu al-layla wa yasumu an-nahar wanda yake taikawo wajen taimakawa miskini da zawarawa da suka rasa mazajen su masu kula da su al-aramil al-armala ba ita ce al-mutallaqa ba ba mu da wajen mu zawarawa ne al-armala ita ce matar da mijinta ya rasu ita ce armala wanda ko mijinta ya sake ta mutallaqa sunanta sakakkiya amma dai duka mu tara su mu ce da su zawarawa dan su shiga cikin tagomashin amma lafazin hadisi yana magana akan waɗanda suka rasa mazajensu masu kula da su ba matar da ta tada balle ta matsa wa mijinta ta ci kwalarsa ba sai ya sake ta ta koma gidansu kuma gashi daban da kyar ake samun cin safi balle na dare kaga za ta shiga cikin wani hali wanda ita ta yi wa kanta kasassaba tana zamanta sai abinda ta ga dama ta dafa ta ci ta sha kwalar mijinta ta shaƙe shi ta ci sai ya sake ta to wannan surata mutallaqa amma da suna zaune da mijinta lafiya sai ya rasu kaga wannan abar a tausaya mata ce matukar dai tana cikin wani hali na a taimaka mata a taimaka mata to ga prof da iya zo bayani ya rarrabe muku to muna hada su saboda a yanzu harkar saki ta yi yawa kuma mazajen da dama suna saki ba tare da dalili ba saboda kawai ya gaji da ita sai ya bata saki sannan ta shiga cikin wani yanayi ba ku da tushe ba ne tushe mara'i ta kaita lokaci yayi tafi abu kaba da yake kai sauraro kake yi to Allah subhanahu wata'ala ya kwadaitar akan ciyarwa a cikin kowane irin yanayi a kowane zamani da gwargwadon abinda Allah ya hore wa mutum ya ciyar da nau'in ciyarwa iri-iri da Allah subhanahu wata'ala yake bukata Allah ce allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a ɓoye da sarari, to suna da ladansu a wajen Ubangijinsu, babu tsoro tattare da su, kuma ba za su yi baƙin ciki ba. Wannan ayar tana kwaɗaitar da mu a kan ciyarwa a kowane lokaci, da daddare da rana, a kowane yanayi, a ɓoye ko a sarari, domin wannan abu ne da yake samarwa da bawa gwaggwaɓan sakamako. Don haka mutum kada ya jinkirta yayin da Allah ya bashi damar yin haka a kowane lokaci, a kowane hali. In yayi haka, Allah ce zai samu ladansa inda rabbihi, a wajen Ubangijinsa. Wato ladansa zai fito daga Allah, wanda aka ce Ubangijin zai bashi lada sai ya dubi girman wanda zai bayar, ko kyauta ce aka ce ga wanda zai maka, kaji wanda zai maka din da matsayinsa da girmansa, zaka sa ran kyautar nan ta zama babba ce. Kyautar da wani abokinka zai maka, wanda kuke daidai wa daida da shi a samu, ba ɗaya yake da kyautar da wani hamshaƙin mai dukiya a layinku zai muka ba. Haka nan kyautar da ainihin gwamnan garinku zai maka, ba daidai za ka sa ran ta kasance da wanda ciyaman zai maka ba. Wanda za a samu shugaban ƙasa ya maka, za ka sa ran tafi wanda zauna zai maka, duk da cewa akan samu akasi wani lokaci. To amma dai koyaushe aka faɗi wanda zai yi kyautar, kaga girman sha'aninsa, to ka fi sa ran kyautar ta zama babba. Allah ce kyautar da zai yi shine mai yinta inda rabbihi, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wannan da Allah subhanahu wataala ya ce alladheena yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari, dare da rana. Wannan yana nuna maka umumul azman, ba lokaci, kowane lokaci ta kama kawai kai sadaka, babu wani lokaci da a cikinsa ne ake karɓar sadaka, a wani lokaci kuma ba a karɓa. A kowane lokaci kai sadaka alkhairi ce. Abinda dai ake bukata shine ka samar da abinda zai amfanar, zai amfanar, kuma ya zanto amfani ne. Ana son amfanin ya zama ya gami, shi yasa aka ce fil-laili laila abinda bil-laili wan-nahar, dare da rana. So ake a kowane lokaci ya zama waɗanda suke cikin bukata suna samun abinda zai yaye musu damuwarsu, sirran wa alaniya. Shi kuma yana nuna umumul ahwal, a kowane hali, a halin ɓoyewa ko a halin bayyanawa, a kowane hali ka bayar matukar dai wannan sadakar kayi ta da ikhlasi, to babu shakka za ta samu karɓuwa gurin Allah. Allah ya ce in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum in kuka bayyana sadaka kuka yi ta afili fa ni'ma hiya, madalla da irin da sadaka. Idan kun yi da zimmar wasu su gani su yi koyi, ba wai kun yi dan alfahari ba, dan nuna ku kuna yi, dan a yaba muku, to wannan ba zai cutar da ku ba. Wata sadakar ana son ma a bayyana ta, saboda ba ta shafi wasu mutane ɗaiɗai, kuma ta shafi dukkanin al'umma. To wannan babu laifi a bayyana ta, saboda wasu su gani su yi koyi. Wani ya gina gidan marayu, wani ya gina makaranta domin a karantar da 'ya'yan musulmi, wani ya haƙa rijiya domin al'umma su samu ruwan sha. Duk wannan abu ne da baka yi shi don wani mutum ɗaya ba, ka gina asibiti don a ba mutane magani. Duk wasu abubuwa da mutum zai yi don amfanin al'umma, su irin wannan bayyana su yana da kyau, saboda wasu su gani su koyi. Amma wanda za ka ɗauka ka ba wa ɗaiɗaikun mutane, to ka ɓoye ya fi, domin shi kansa wanda za ka ba wa ɗin, ka darajta shi, ka mutunta shi, ya fita da karama yana jin ba a wulaƙanta shi ba. Kada ka zo ba wa mutane ko wasu ɗaiɗaikun mutane abu, bi a ayanihim, kana kiransu ana danna musu kyamara kana miƙa musu, wanda ya zo a danna masa kyamara ka miƙa masa, wanda ya zo ka hasko da matso kusa a dashi, wanda akwai wulaƙantawa a ciki. Kowa sai fuskarsa ta fito, wannan babu kyautatawa a ciki. Shi yasa da Allah ya ce wa in tukhuha sai ya ce wa tu'tuha al-fuqara, a nan sai aka faɗi talakawan da su za a bawa, sai Allah ya ambaci ɓoyewa a gurin. Saboda me? Saboda a kiyaye musu mutuncinsu. Amma wanda za ka yi ta don al'umma, wannan kana iya bayyana ta, saboda wannan ba kyauta ce da ta shafi wani mutum shi kadai ba, kyauta ce da kowa zai amfana da ita. Ɓoye sadaka har koyaushe, ɓoye sadaka yana da amfani, domin shi zai taimaka wajen samun ikhlasi a cikin zuciya. Yayin da mutum ya saba bayyana sadakarsa, to zai rika yabansa yabo kuma yana sawa zuciya ta ji dadi Allah ya halicci zuciyar san daya ba mata lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa Abu Musa al-Ash'ari lokacin da ya wuce ya ji shi yana karatun alqur'ani da daddare shi ne kan utita mizbara min mazamiri ali daud ci an baka sauti mai dadi irin wanda aka bawa annabi daud da ya ji dadi yake ce ya rasulullahi da na san kana sauraro ai da na kara feke murya ta fiye da haka wannan ba zai cutar da shi ba sun da yake aikin ba a sannan ne ya halarto da jiyar da wani dadi ba yayi aikin shi dan Allah dan an yaba masa babu komai to yayin da mutum yake abu ana yaba masa yana jin dadi har wata rana ma zai mai da yaban ya zama shine manufa yau da gobe sai ya ga idan yayi ba a yaba ba sai ya fara jin damuwa a ransa masu yabawar ba su ce komai ba masu kamera ba su dauka ba masu abin nan ba su dauka ba to sai ya ji damuwa shi yasa ake cewa boye abin nan boyewar tana da alkhairi nabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi fadar mutane bakwai da Allah zai sa su a cikin inuwar sa ranar da babu inuwa sai inuwar sa a ciki sai ya fadi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminu da mutumin da ya bada sadaka ya boye saboda tsananin boyewar agunsa bai san abin da daman hannunsa na dama ya mika ba to wannan saboda kololuwa da ya kai ga ikhlasi sai ya shiga sahun mutane bakwai da annabi ya zana a cikin wani hadisi na Abu Huraira cewa za a sa su a cikin inuwar al'arshi don haka akwai sadakar da ya kamata a bayyana ta ciyarwar da ya kamata a bayyana ta akwai kuma wanda ya kamata a boye ta a nan za mu ga Allah ce allazina yunfiquna amwalahum ba a ce yut'imuna ba ba a ce ciyar da abinci ba ba a ce shayar da ruwa ba ba a ce gine-gine ba dan infaq din ya kunshi dukkan wasu bukatu na rayuwa mutumin da zai ciyar da abinci wannan yana cikin yunfiquna amwalahum haka nan mutumin da zai gina asibiti dan a ba wa marasa lafiya magani yana daukar nauyin likitoci wannan shi ma yana cikin yunfiquna amwalahum haka nan wanda zai gina gidaje dan a zaunar da marayu shi ma yana cikin yunfiquna amwalahum haka nan wanda zai gina rijiyoyi na burtsatse ko irin namu na gargajiya dan a samu ruwan sha yana cikin yunfiquna amwalahum haka nan mutumin da zai dauki nauyin masu karantar da yara karatun alqur'ani ko islamiyya je islamiyya ce nawa ake biya ustazan nan nawa ake basu a gaya masa ya ce to a rika zuwa duk wata ana karba wannan na cikin yunfiquna amwalahum haka nan waɗanda za a zai a musuluntar da su a samu malamin da zai zauna cikin su ya karantar da su addini wasu su dau nauyin irin waɗannan malamai suna biyan su albashin su duk wata dan su tsare iyalansu a gida su ba suna cikin yunfiquna amwalahum fi sabilillah haka nan waɗanda za su ɗauki nauyin masu fita wa'azi su bar sana'arsu su bar komai nasu su rika fita suna karantar da jama'a shine kafalatu du'a zamana yana ba su wani albashi duk wata to wannan shi ma yana cikin yunfiquna amwalahum saboda haka sai aka dunkule aka ce allazina yunfiquna amwalahum saboda kowa da yayi aiki dan taimakawa ci gaban al'umma da ciyar da al'umma ya shigo cikin wannan aya ya samu irin wannan garabasa da Allah subhanahu wata'ala ya ambata saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar da yake cikin sahih al-bukhari yake cewa la hasada illa ala ithnatayn rajulun ataahu Allahu al-kitaba wa qama bihi ana al-layl wa rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yatasaddaqu bihi ana al-layl wa an-nahar babu wanda ya halatta ayi wa hasada sai mutu ba hasada ala an al-fiqta kai fatan ka samu irin abin da ya samu kai ma kai irin aikin sa ba wai ana nufin kai fatan ya rasa kai ka samu ba wannan ita ce mummunar hasada da take wato halaka mai yin ta ana nufin gibda kai ma kai fatan ka samu abin da yake samu annabi yace sai ga mutum guda biyu mutumin da Allah ya bashi alqur'ani kuma ya zanto yana tsayuwa dare da alqur'anin nan yana karanta shi cikin dare yana kiyamul layli kai fatan kai ma Allah ya baka alqur'ani dan kai wannan sai mutumin da Allah ya bashi dukiya yana sadaka da dukiyarsa ba dare ba rana shi ma wannan kai fatan Allah ya baka to sannan ubangiji zai baka ladan koda baka samu ba mu ga yadda musulunci ya kwadaitar akan ciyarwa da kula da haƙƙin wanda yake buƙatar taimako hatta matarka da ka auro ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ce abinda zaka ciyar da ita indai zaka kyauta ta niyya to yana cikin sadaka Annabi yake cewa Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da yake rashin lafiya Annabi ya dubo shi a Makka yace innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa zadta biha darajatan wa rif'a hatta ma taj'alu fi imra'atik ba za ka ciyar da wani abu na ciyarwa ba da za ka yi dan Allah face ka ƙara samun ɗaukaka da daraja a gurin Allah Annabi ya ce hatta lomar da za ka sa a bakin matarka za ka samu lada a kan wannan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira shi da sahabbansa zo sun samu yanayi mai tsanani Allah ya kirawo waɗanda suka yi hijira da fakirai lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sabiqun Allah ya kirawo su fuqara'u saboda sun bar dukiyarsu waɗanda suka yi hijira sun baro dukiyoyinsu a Makka kafirai sun wawashe sun yi rubuci ciki akan su sun zo Madina suka samu mutanen Madina su ba kuma suna cikin wani yanayi na galabaita na babu suna cikin bukata ga kuma baki sun karba amma duk da haka ba su yi kasa a gwiwa ba wajen taimaka musu Allah su ma ya ba musu wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah subhanahu wataala ya ce waɗanda suka tanadi wurin zama kuma suka yi imani tun gabaninsu min qablihim tun gabaninsu yuhibbuna man hajara ilaihim suna son waɗanda suka yi hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa jin damuwa a cikin zukatansu na abinda suka ɗauka suka ba su na matsuguni na abinci na sutura duk wani abin da za su ɗauka su bayar ba sa jin takuruwa wa yu'thiruna ala anfusihim suna ma fifita su akan kansu walau kana bihim khasasa ko da ko su suna cikin matsananciyar wahala saboda haka mutanen Madina lokacin da muhajiruna suka same su ba wai sun same su ne cikin yalwa cikin dukiya da take malala ba sun same su cikin khasasa su ba suna cikin bukata manoma ne harkar noma suka sani sannan ga rikice-rikice da ake ta fama da shi a lokacin abinda aka san cewa idan dai har babu zaman lafiya to samun isasshen wadataccen arziki yana wahala ko yana karanci saboda haka suna cikin tashi-tashin hankula tsakanin al-Aws da Khazraj babu zaman lafiya ga Yahudawa na a cikin suna ta rura wutar fitina kullum saboda haka ba kuma baki yan sun cika musu gari waɗanda suke buƙatar taimako amma duk da haka suka ci gaba da taimakonsu suka yi ta haƙuri har lokacin da Allah ya buɗa musu shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama duk da wadatar da Allah subhanahu wataala ya yi masa wa wajadaka a'ilan fa aghna Allah ya same shi baya da shi ya wadatar da shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi rayuwa ta mawadaci wanda yake godiya ga Allah ya yi rayuwa ta mabuƙaci wanda yake da haƙuri saboda haka ya haɗa duka martabobin biyu al-ghaniyyu shakir da kuma al-faqiru sabir kowanne in ka ji falalarsa za ka san cewa yana da girman falala da wanda Allah ya bashi ya gode da wanda bai bashi ba ya yi haƙuri dukkaninsu suna da matsayi a gurin Allah to Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu babban kaso a cikin kowane matsayi cikin waɗannan matsayi guda biyu Allah ya wadata shi da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe masa amma duk da haka Aisha take cewa ba a taɓa kwana biyu a jere muna samun abinci na khubzu sha'ir muna cin koshi ba kwana biyu a jere sai a yi dare uku ma ba su samu abinci na alkama sun ci ba sun koshi har Allah ya karbi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam to da abin da yazo hannunsa zai dauka ya bayar ba wai rasawa yayi ba a'a tauta yake yi ta wanda baya tsorar talauci al-fadalat ibn ubayd kamar yadda yake cikin jami'ut tirmidhi yake cewa lokacin da aka yi sahabbai suka yi hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da mutane a cikin masallacinsa ana cikin sallah kawai sai ga mutane suna yanke jiki suna zubewa ba komai saboda yunwa sai dai aga mutum ya fadi jib sai zanto waɗanda ba su sani ba irin ƙauya wanda suke shigowa Madina sai ga mutum ya yanke jiki ya fadi kaga wani tababbe sun zata kawai hauka ne ba su tsammaci cewa yunwa ce ba Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sallah ya gama sallah sai ya ce law ta'lamuna ma lakum inda Allahi la ahbabtum an tazadu faqatan wa haja da kun sallah dan da kuke samu a gurin Allah bisa hakurin da kuke yi na ba ku da shi da kun so Allah ya kara muku bukata da talauci sai dai Allah ya rufe mana sai yasa za mu yi kuka amma da za ka yi hakuri ka maida al'amarinka ga Allah to fa ba haka kake zauna a kawai ba a banza sai dai in ba ka da kyakkyawan niyya a gurin Allah sahabbai sun taimaka wa junansu wajen su tallafa wa junansu yayin da suke cikin wannan hali matsananci Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Abu Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wata rana sai ya ci karo da Abubakar da Umar sai ya tambaye su ba akhrajakuma min biyutikuma hadhihi as-sa'a me ya fito da ku daga gidaddajinku a irin wannan lokaci da daddare sai suka ce aljo'u ya rasulullah yunwa ce ta fito da mu ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ce wa ana wallazi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma na rantsi da wanda raina yake hannunsa abinda ya fito da ku shi ya fito da ni ma'aiki yake faɗa haka yace to ku tashi maza suka tashi sai suka nufi gidan wani mutumin Madina shine Abul Haitham ibn Tihan kamar yadda yazo a cikin riwayar Tirmidhi sai suka samu baya gida yayin da matarsu ta gansu ta ce marhaban wa ahlan maraba lalai lalai sai manzo Allah ya tambaye ta ina wane yake sai ta ce ya tafi ya samo mana ruwan sha suna nan sai ga wannan mutumin Madina ya dawo sai ya ga manzon Allah sai ya ga manyan abokansa biyu Abubakar da Umar yace alhamdulillah ina yi wa Allah godiya ma ahadun al-yawma akrama adhiyafan minni ba na jin a yau akwai wanda yake da baki na karamci irina saboda haka nan da nan a gurguje ya tafi gonarsa ya ciro musu da dabino ya kawo musu ya ce ku fara cin wannan ya zaruka ya nufi garkensa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyaka wal halu kakkaye yanka dabbar tatsa suna dabbobin da suke tatsan nono a jiki kakka sake ka yanka dabbar da ake tatsan nononta nan da nan ya yanka musu ya dauko musu akuya suka ci dabino suka koshi suka sha nono to shine bayan sun ci sun koshi sun sha ruwa sun koshi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abubakar da Umar wallazi nafsi biyadihi la tusaluna an hadha an-na'im yawm al-qiyamah na rantsi da wanda raina yake hannunsa ranar gobe kiyama sai an tambaye ku wannan ni'imar da kuka sha ka duba abinci ne na rana daya amma annabi ya rantsuwa sai an yi wa mutum tambaya akan sa yace kun fito daga gidaddajinku kuna jin yunwa amma kuma gashi ba ku koma ba sai da kuka samu wannan garabasa to lalle za a yi muku tambaya akan wannan irin waɗannan suna nan da dama babu lokaci bare mu ta kawo misalai irin su amma dai abinda za mu karkare da shi domin duban lokaci yayi shine mu sani mu yi imani mu musulmi ba kamar sauran wasu wadanda ba su samu wannan tagomashi na wannan addini ba. Mu yi wa Allah godiya da ya yi mu musulmi kuma ya yi mu cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ya saukar mana da littafi wanda babu irinsa, ba a taɓa yin wata al'umma da aka taɓa ba ta irin wannan ni'ima kamar mu ba. Khayru ummatin ukhrijat lin-nas. Da haka mun sha bamban a cikin kowane yanayi da wasu waɗanda ba su san Allah ba, ko kuma sanin su ga Allah yake gurɓatacce, ko kuma waɗanda ba su san addininsu ba. Ba mun san Allah shi ne mai azurtawa, shi ne mai bayarwa, shi ne mai hanawa. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim. Maqalidus samawat, mabudan taskokin sama duka a hannunsa suke. Yana shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama, yana kuntatawa. Lalle Allah masanin komai ne. Inna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Allah yana shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama, yana tauye ma wanda ya ga dama. Allah shi ne wanda yake masani mai gani. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Allah shi ne mai azurtawa, shi ne mai tsananin ƙarfi. Tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam, bai halicce shi ba sai da ya tanadar masa dukkan buƙatunsa a bayan ƙasa. Mu duba ƙissar halittar annabi Adam alayhi salam. Sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Allah ya faɗi shi ne ya halitta muku abin da yake cikin ƙasa gaba ɗaya na amfani. Duk wani abin da yake bayan ƙasa da zai amfane ku, Allah ya halitta muku su. Sannan ya daidaita zuwa, wato ya nufi sama, ya daidaita su sammai guda bakwai. Bayan Allah ya faɗi wannan mubasharatan, sai ya ce, wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Wannan yake nuna maka sai bayan da Allah ya shimfiɗa wa ɗan adam dukkan buƙatunsa a bayan ƙasa, sannan daga baya sai ya halicci ɗan adam. Hakanan a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, qul a innakum la takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Allah yake cewa, shin za ku kafirce ma wanda ya halicci ƙasa a kwanaki biyu, sanya masa ababen tarayya? Wannan fa shine Ubangijin halittu, ya sanya duwar watsu kafaffu a cikin ƙasa, ya sanya albarka a cikinta, ya ƙaddara abincinta a cikinta a cikon kwanaki hudu. Sawa'un lis-sa'ilin, daidai wa daida ga dukkan masu roƙo, duk masu tambaya. A nan ma Ubangiji yana nuna mana ya halitta man, ya halicci dukkan bukatunmu. Allah bai yi wa bayan sarowar komai ba. Arzikin da ya zuba a bayan ƙasa a cikin ƙasa, inda a ce ɗan adam ba mai son kansa ba ne, inda a ce ɗan adam ba azzalimi ba ne, innahu kana zaluman jahula, da ba azzalimi ba ne wanda ya jahilci maslaharsa. Da babu wanda zai yi kukan ba shi da shi, saboda abinda Allah ya samar na arziki na wadata a ko'ina ya aje ɗan adam ya ishe shi. Gama wasu 'yan tsirari sun wawashe, sun wawure, sun handami, sun ci, sun riƙe su kaɗai. Ya fi ƙarfinsu da 'ya'yansu da jikokinsu da tattaɓa kunnuwansu da anihihinsu da komansu. Ba za su iya ba, amma duk da haka sun kwashe, sun taskake, sun daskare shi. To wannan zai sa dole a shiga yunwa, a shiga bukata, ba dan babu ba, dan ɗan uwanka mutum ya cuce ka. Dabba a daji ba ta irin wannan rayuwar. Dabba in ta kashe abincinta za ta ci, ta ci, ta ci, ta ƙoshi, tafiya take ta bar sauran in wata su ci. Da haka rayuwar dabbobi take, saboda fitirarsu tana nan yadda take, mun kuma tamu ta gurɓace. Kowane halitta da aka yi, kowace halitta da Allah ya bayan ƙasa, suna nan akan fitirarsu da Allah ya halicce su, sai ɗan adam. da adam shi ya gurbata shi ne fitrar sa gurbace ka do ka duba tsuntsaye tunda Allah ya yi su tuntuni yadda suke rayuwa ka suke rayuwa ko sun canza ba su canza ba zakunan da zakunan yanzu iri ɗaya ne zaki iya ce koshi ko ya je ce annansa ko ya je harkar sa ba zai damu da kowa ba kuma sai ya je yunwa ba zai ce koshi ba kuma zai bi sauran yana ta bibbige su yana kashe yana kashe ba haka yake yi ba haka tsuntsaye a sama haka kifai a cikin ruwa kowanne yana nan kan fitirar sa fitira ta alakar namiji da mace ba wani dabba da za ta nemi wato namiji ya nemi namiji ko mace ne mace ko akwai wannan a cikin dabbobi babu babu amma dan adam ya gurbata fitirar sa shi yasa Allah ya ce duk dan adam ya bar hanyar Allah to gane dabba da shi ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله تي ودان نان كمر دبوبي سيتي بل سما في دبوبي بتيوا دبوبي هل ينزو سنا كم في درسه ba su kauce wa fitira ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya tanadar wa dan adam dukkan bukatarsa walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish mun kafa ku a bayan kasa kuma mun sanya muku ababen rayuwa a cikin ta qalilan ma tashkurun kadan ne kuke godewa to yau da za a ce za a yi rabon arzikin kasa bisa adalci hukumomi su yi adalci a fito da abinci a fito da dukiyar da take ƙasa a sakar wa talakawa a daina wani tsuke bakin aljihu dan me za a tsuke bakin aljihu Allah ya baku wasu suna mutuwa wasu suna galabaita wasu suna kwanta ba lafiya wai a ce an taskake an tsuke an cire an yi rububal an yi waye saboda me saboda Allah ba haka Allah ya tsara rayuwar ba to amma saboda zamani da hudu ba ta kafirai waɗanda tuntuni sun kauce wa hanyar Allah sai aka ce wannan shine hanyar tattali duk zanda aka ce arzikin ku yana kyau to ka zo aka samu talakawa suna kuka saboda foreign reserve yana ƙara hawa su kuma masu bada bashi da riba suna ta kwasa to sai su yi ta rubutawa a manyan jaridu na duniya cewa arzikin ku tattalin arzikin ku yana ƙara haɓaka ya ƙaru da ɗigo biyu da kashi da darabi da waye talaucin ku kuma yana karuwa da ɗigo hudu da kashi da wani da wani muna fatan ƴan uwanmu mawadata da Allah ya hore musu abin hannunsu za su yi rigegeniya wajen aikin alkhairi da ciyarwa da samun wannan garaba sa nabi tun a zamanin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun ce zahaba ahlud dusuri bil ujur masu kuɗi sun tafi da lada to kar ku yadda a tafi a bar ku fito da dukiyarku ku ciyar da ƴan uwanku ku ciyar da dukkan wani mabukaci sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba aka tashi ciyarwa da taimakawa ba wai sai musulmi ba kowaye duk dan adam nabi ce kulli bi kabirin harra ajrun duk wanda yake da hanta da zai bukaci ci da sha ka taimaka masa kana da lada Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ya yi mana damuwar mu Allah subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu ya ba mu shugabanni masu gaskiya masu adalci masu tausayi Allah ya ba mu hakuri da juriya wajen yi musu biyayya ga abin da bai saba wa Allah ba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh